This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Iran tana shirin wata tattaunawa da wasu manyan kasashen turai uku akan shirinta na samar da nukiliya. Isra'ila ta bayyana cewa ta bayyana gano gawar wani malamin addinin Yahudun da ya bace a hadaddiyar daular Larabawa. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana bakin fata na farko da zai tura shi aiki a karkashin wannan mulkin a karkashin gwamnatinsa wanda zai a karkashin gwamnatinsa da za ta kama aiki a watan Janairu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kungiyar tarayyar Turai ta janye jakadanta daga jamhuriyar Nijar domin ta ji ta bakinsa bayan da gwamnatin Nijar din ta zarge shi da saba ka'ida wajen kasafta tallafin kuɗi.
Yi sayar da kofi kungiyoyi ne wanda tushensu daga can kasashen Turai. To shi kawo gwamnatin Nijar ya ce nan gaba a rinka aiki da kungiyoyi na ƙasar Nijar.
Sannan za ku ji cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta a Kamaru ta fara sabunta katin zaɓe tare da kuma yin kira ga matasa waɗanda shekarunsu ya kai da su rijistar zaɓen. Kamar kowace ranar Lahadi yau ma muna tafe da shirin dandali 'yan jarida tare da Hamza Adam daga Ghana, inda shirin a yau zai duba tasirin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida a zaɓen shugaban ƙasar Ghana da ke tafi. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Kafar watsa labaran Japan Kyodo yau Lahadi ta ruwaito cewa Iran tana shirin tattaunawa da wasu manyan kasashen Turai uku akan shirinta na samar da nukiliya. Wanda za a yi a ranar 29 a Geneva a kwanaki bayan da hukumar Majalisar Dinkin Duniyar da ke bibiyar al'amuran makamashi ta cimma matsaya, wato matsayar da bata amince da shirin Tehran ba. Iran ta mai da martani akan matsayar wanda Burtaniya, Faransa, Jamus da Amurka suka gabatar da abin da jami'an gwamnati suka ayyana da matakai mabambanta da suka hada da farfado da wasu sabbin na'urori da za su taimaka wajen samar da sinadarin uranium. Kyodo ta ce gwamnatin shugaban Iran Masoud Pezeshkian tana neman mafita akan wannan batu da aka kasa samun matsaya a kai gabanin rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump a watan Janairu. Isra'ila ta ce an gano gawar malamin addinin Yahudun nan na Moldova da ya bace a hadaddiyar daular Larabawa tare da ayyana hukumomin Emirati. Sanarwar da ta fito daga ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Lahadi ta ce an kashe bi ko ganne tare da ayyana kisar da mummunar kisar kiyayya mai ban tsoro. Ya ce Isra'ila za ta yi duk mai yiwuwa don tabbatar da daukan fansa akan waɗanda suke da hannu akan mutuwarsa. A ranar Alhamis ne kogan ya bace, sannan aka yi hasashen cewa an yi garkuwa da shi ne. Bashewar shi ya biyo bayan barazanar da Iran ta yi na daukan fansa akan Isra'ila bayan da kasashen suka yi musayar wuta a watan Oktoba.
An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Kungiyar tarayyar Turai ta janye jakadanta daga jamhuriyar Nijar domin ta ji ta bakinsa bayan da gwamnatin Nijar din ta zarge shi da saba ka'ida da saka san rai wajen kasafta wani tallafin kuɗi wanda za a rabawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. 'Yan Nijar sun bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wannan kace na can. Wakilin murya Amurka Sulaiman Manabarma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Wannan dambarwa ta tsakanin hukumomin Niger da tarayyar Turai ta samo tushe ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Niger ta sanar cewa ta gano alamun rashin haske tattare da wani tallafin kudade miliyan guda da 300,000 na euro da kungiyar ta bayar domin mutanen da ambaliyar damanar da ta gabata ta yi wa barna. Kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CICR ko kuma ICRC da kungiyar kula da ƴan gudun hijira Danish Refugee Council DRC da Cooperazione Internationale COPI su ne kungiyar ta EU ta baiwa waɗannan kuɗaɗe abinda hukumomin Niger suka ce an yi shi cikin yanayi mai hazo. Hassan Lima jakadan kungiyar da kansa ne ya karkasa wannan tallafi a tsakanin jihohi duk ko da cewa a ka'ida akan yi irin wannan aiki ne da haɗin gwiwar gwamnati. Da yake bayyana ra'ayinsa kan wannan al'amari shugaban gamayyar kungiyar Rezo Esperance Bashar Muhammad na cewa tarayyar Turai bata yi la'akari da sabuwar tafiyar Niger ta yau ba a yayin bayar da wannan tallafi.
CICR da COPI kungiyoyi ne wanda tushensu daga can kasashen Turai. To shi kawo gwamnatin Niger ya ce nan gaba a rinka aiki da kungiyoyi na kasar Niger saboda su ne kenan dindindin kuma suke tare da al'umma.
Da take mai da martani kungiyar EU ta bayyana takaicinta akan abubuwan da ta kira zarge-zarge marasa tushe, sannan ta kara da cewa bai dace a siyasantar da ayyukan jinkai ba. Kungiyar a sanarwar da ta fitar ta ce a kullun tana shirye domin baiwa al'umar Niger taimako, ayyuka ne da ta ce tana damkawa rassan kungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa su tafiyar da su ba tare da katsalandan ba. Tuni kungiyar ta janye jakadanta daga Niger domin yin abinda ta kira tantaunawa da shi. Matakin da wani ɗan ƙasa Canga Chalimbo ke ganin shine mafi a'ala.
Ka mutum da kudin shi ka ce tilas sai ya kawo maka kai musu kafafi a daidai lokacin da kake yar tsama da shi, sai in ga kamar talaka ne ake ma bakin ciki kirikiri an so ayi watanda da waso so da kudin bayan Allah sai abu bai samu ba. Ni na ji dadin martanin da Union European ta mai da musu domin shi ne daidai kuma ficewar jakaranta shin a'ala tun kafin a fara masa bitar kulle.
Ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Niger ta ce ta kudiri aniyar gudanar da bincike kan wannan al'amari, ta kuma buƙaci kungiyar tarayyar Turai ta gudanar da bincike a nata ɓangaren domin gano gaskiyar lamari dangane da yadda aka kasafta waɗannan kuɗaɗen tallafi.
To ina ganin abun tana yiwuwa in an tattauna daga baya za a iya a ɗan gane majuna.
Wannan cece kuce na wakana a wani lokacin da gwamnatin mulkin sojan Niger ta tsaurara matakan zuba ido akan ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu. A tsakiyar watannan na Nuwamba, ma'aikatar cikin gida ta dakatar da ayyukan wasu kungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa, cikin su har da ACTED ta ƙasar Faransa, ko da yake ba a bayyana dalilan ɗaukan matakin ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Manabarma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Zababban shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana Scott Turner a matsayin wanda zai jagoranci sashen muhalli da cigaban birane. Turner tsohon dan wasan NFL ne da ya jagoranci a fadar White House a majalisar da zuba jari a birane da karkara a wa'adin mulkin Trump na farko. Turner mai shekaru 52 shine bakin fata na farko da Trump ya zaba cikin mukarraban gwamnatin da za su yi aiki da shi, cikin mukarraban da za su taya shi aiki a gwamnatinsa da zai kama aiki a watan gobe. Turner, wanda ya rayuwarsa a Dallas, ya kasance mai tsaron bayan gida a lokacin da yake buga wasa, sannan ya cika ka tara a NFL daga farkon shekarar 1995, inda ya buga wa kungiyar Washington Redskins, San Diego Chargers da Denver Broncos. Wata majiyar tsaro da kafar watsa labaran cikin gidan Jordan ta ce an kashe wani dan bindiga, sannan wasu 'yan sandan Jordan sun yi rauni. bayan wani harbi da aka yi a daura da ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin Amman da sanyin safiyar yau Lahadi. Ɗan sandan sun harbi wani ɗan bindiga da ya yi buɗewa ‘yan sanda masu sintiri wuta a unguwar Attajirai na Rabi'a a cikin babban birnin ƙasar Jordan, abinda kafar watsa labaran cikin gidan tarwaito kenan sana mai ayyana tsaron al'umma sannan ta ƙara da cewa an fara gudanar da bincike. Ministan sadarwar Jordan Muhammad Mumani ya bayyana harbin da harin ta'addanci da ya yi barazana ga jami'an tsaron ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasar Kamaru ke shirye-shiryen babban zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a watan Oktobar shekarar mai zuwa, hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta fara sabunta katunan zabe tare da yin kira ga matasa waɗanda shekarunsu ya kai domin su yi rijistar zaben. Wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban hukumar zaben kasar Jamhuriyar Kamaru, Election Commissioner Musa Eric Esuse, ya sanar da cewar an fara sabunta katin zabe a kasar Jamhuriyar Kamaru baki daya.
Election Commissioner ke so keep the
zamu gari muka cewa mun shiga lungu da sako gari zuwa gari anguwa zuwa anguwa. Na ganin cewar mun sabunta katin zaben al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru wajen ganin cewa waɗanda a shekarunsu bai kai ba su ma sun samu katin zaben nasu a wannan lokaci da har sun kai shekaru 20 sannan kuma waɗanda katin zaben nasu ya kare za mu sabunta musu haka zalika wanda su tabbatar da nasu katin zaben.
Donc c'est pour vous dire que l'organisation c'est pas dans de très bonnes conditions.
Wala ne sa ne tattaki domin ganin irin ayyukan da hukumar zaben take gudanarwa a lungu da sako na kasar Kamaru na Miki Shebis da Alhaji Mustafa a yayin da yake yankan katin zaben ga abin da ya ce.
ID card dina a yaje yake an kama ne an kasa kuma kasa bandi ka kasa 2023 tsakanin Manyeme da Gonye an ba zaune awa na biyu da su suka yanke suka kama wannan suna yanka sanda na ba su kuɗi kana na banci kai da.
Haka zalika mun tattauna da ita ma malama Asma'u Audu wanda ta yi bayani kan yadda suke gudanar da ayyukansu na yankan katin zaben a kasar Jamhuriyar Kamaru. Alhaji Ali Dan Alawa ne a kasar Jamhuriyar Kamaru ga kaɗan daga cikin abin da ya ce an da gwamnatin kasar take gudanar da ayyukanta kan matsalar yankan katin zaben a kasar Kamaru baki ɗaya.
Alhaji Garba, na ji tambayin da kai mini dangane da kungiya mai hada zabe kuma ita take rijista ita take kirga kuri'a a kowane lokaci. Kungiya ne da aka kikiro ta nake ga a shekara 1996 yayin da aka wani taro da aka canja kundin tsarin tafiyar da kasan Kamaru wato da zabe gaba daya. Eto nan dai wato sun bude wannan yin rijistar din nake ga a watan February yayin da suka gayyace mu ƴan SDF. Asalin da kungiyar tun so mu yi mun kasance mu masu adawa mun kasance mun nuna ma gwamnati cewa bai yi daidai da dokan da aka fitar na kikiro da wannan kungiyar ba.
Alhaji Garba shi kuma faɗa a jini a ɓangaren jam'iyyar LDPC ko CPDM mai mutum ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta shugaba Paul Biya ga abin da ya ce.
Maganar da ta nazarcen somin ɗiban wato rijistan wanda suka kai shekarun zaɓe a ilekan ba wai gwamnati ba ne yake kwasan mutane yake zuba su a'a har yanzu ana wa mutane gargaɗi cewa wanda suka kai shekara 20 da wa'anda ba su da takardar zaɓe su je su yi rijista a ilekan.
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awul Garba. Kada dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba, dandalin ƴan jarida.
Sangoma ko cin mutum ci ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba jada ba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta dandali na ƴan jarida da muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi. Yau cikin yadda Allah subhanahu wataala shirin ya sake maido da mu a nan kasar Ghana. Kuma a wannan karo za mu tattauna kan batutuwa ne da suka shafi gudunmuwa da ƴan jarida tare da ma jami'an tsaro za su bayar wajen tabbatar da cewa an aiwatar da zaɓe cikin lumana ba tare da wata matsala ko tangarda ba. Sunana Hamza Adam. Fadawa na ku sun hada da Abdullah Shamunu Bako na gidan radio ta Accra FM da ke Accra babban birnin Ghana tare da Anas Sabit Anas na gidan television din multimedia ko kuma Joy TV. Saura kwanaki kasa da 14 al'umman kasar Ghana su isa rumfuna na zabe domin kada kuri'a tare da fitar da wanda zai ji akala tafiyan al'umman kasar daga shekarar 2025. Za mu isa hutun takaitaccen lokaci da mun sake dawowa mun fara tattaunawan da fadawan mu. Ai fada wannan matukan farin ciki da samu kwa hali yanzu akan wannan dandali.
Muna amsawa ne gida.
To ga mun dai muna da muna amsawa.
Masha Allah. Zan fara da kai Abdullahi Shamunu Bako. Shekaran jiya hukumar ƴan sanda na kasar Ghana karkashin jagorancin IGP George Akufo Dampare ta samu ganawa da masu ruwa da suke kan harka na zaben kasar Ghana inda ta bayyana wasu matakai da za ta dauka domin tabbatar da cewa an samu zabe mai cike da inganci ba tare da kuma an ji wani mugun magana ba. Na daga cikin bayanai da shi Sufeto Janar din dakarun ƴan sandan ya bayyana shine manema labaru sun samu duk wani bayani da suke bukata gun hukumar ƴan sanda gabaki daya. Kamar da yadda muka sani an shafi shekaru kenan ƴan sanda yakan iya zamowa wani abu mai wuya sosai in manema labaru suna neman bayani gunsu musamman in wani abu haka ya faru. A matsayinka na ɗan jarida ya kaji da wannan mataki da hukumar ƴan sanda ta ɗauka na neman wato baiwa ƴan jarida haɗin kai wahasatan a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokoki na ƙasar Ghana, kana da minti biyu Abdullah.
To ka gani shi shugaban hukumar ƴan sanda duk da ko kuma farka shi yana saka rawa gani musamman ma la'akari da yadda yake wato hudarsa da al'umma da kuma daukacin masu ba da take a wannan babban zaben gama gari. To ka gani wannan bayanai da fito a gunsa na zuwa cewa lallai shakka babu a shirye hukumar wato tsaro na ƴan sanda suke domin ta kare babban zabe. Musamman ma bayan da bayanai na cewa za a tabbatar da kaji ɗan jarida kuma ƴan jarida za ba su sukunin yin aiki ba sani ba sabo. Kuma bayan ganawa da yi da ƴan jaridar kuma in ka sani ya yi ganawa da daukacin wato wakilan jam'iyyun siyasa kuma a nan inda ya tabbatar musu cewar wato hukumar ƴan sanda ita ce ke da alhaki da kuma hurumi na tabbatar da doka da oda kuma babu wanda zai halaka mai wato shiga da duka a wannan zabe. Wanda yiwa za a iya halaka musu su ne jami'an soji amma sai wato abin ta taimakon sannan za a ba su dama ko kokurin wato shiga ko shigowa da aikin tsaro na kasa amma sai su ne kuma tabbatar da babu wannan baranda ko wannan sa kai ko jira da zai zo ya duka bindiga a rufan zaɓe suka ce wai ya ce wai wannan abin ba za a ga waɗannan na ci wadda nuna cewa lallai kan shakka babu hukumar ƴan sanda ta shirya tsaf domin tabbatar da doka da wadda da kuma kare mutuncin mutane masu jefa ƙuran da su ma wakilan jam'iyyun siyasa a wannan babban zaɓen gama gari. Abin da yake muke buƙata kenan a daidai wannan lokaci.
Abdullahi Shamunu Bako, bari in zo kan malam Anas Sabit. Malam Anas, da aka shafe shekaru kenan in wani abu ya faru in mu manema labaru muka tuntubi ɗan sanda ba sa yi mana bayani kai sai dai mu ji kan wasu bude nasu gidan talabishin sun fi so su yi bayani akai a matsayin ka na ɗan jarida ko kuwa mu ɗan jarida ka iya cewa kaman ana son a tauya hakokin mu ta wani bangare don saboda bai kamata a ce mutum ka kafa kamfanin ka koko kana aikin ka kuma kana gabatar da labarin kanka ba la shakka fi ɗan jarida shine ake ganin zai tantance duk wani abin da ke faruwa ya gabatar kana ganin wannan mataki da ɗan sanda suka dauka tamkar tauye haƙƙi ne na waɗanda suke da alhakin gabatar da bayanan duk wani abin da ya fi cancanta da al'umma su sani a nan kasar Ghana
burka mun san wannan mataki da shugaban ɗan sanda IPP ya kawo kinga takarar sa da shi ya jagoranci wannan kafiya da ake na ɗan sanda cikin wannan kasa wanda zan ce wannan abin ya damu sosai shine ɗan jarida da abin da ya sa nayi wannan magana shine mu aikin mun ga da dama muna jin mangano a waje kuma bayan mun ji ethicsin mu ko kuwa abin da ke taimaka mana rai aikin mu ba kawai da ka ji magana kawai sai kai ma ka tashi kana yadawa ba ya kamata ka yi binciken ka cikin binciken da muke yake yi ne ya kamata mun samu wani su confirmation wurin ɗan sanda misali an yi wani fashi wani ko ka ji wani sun fadi wanda zai ya confirm ma ko koko ma yi ma kamar a'a abin da ka ji wajen ba haka ba ne su ne ɗan sanda da yake su ke rike da lamari na tsaro da sauransu to da dama gabanin zuwan IPP ni kamin ma ga na fara wani report gidan television mu ko kuwa radio mu na Joy ne so Joy FM sai na ce wurin ɗan sanda commander da ke wurin either district commander ne ko divisional commander ne ko kuwa regional commander ma ya ba ni confirmation cewa abin da na ji haka ne ko kuwa ba haka ba sai bari ina da ziya ga mun fito da wani abu da yake ba haka nan ba ne saboda mun ce riga mun samu ji ko kuwa labari wurin ɗan sanda amma tun da ya zo ya ba ni da kuke magana da ya ga mun ta lokaci ya samu da je wurin ɗan sanda neman wani labari irin da haka saboda ko ka je sai su nuna maka mun shi ne su yi magana ma sai ka je Ankara national headquarters mu ya dame mu sosai saboda nesa da yake ban zuwa wurin ni ma ba din da nake shi ga ni ma nayi investigation da ko nayi kokke din ta kasa yake ban samu official I mean confirmation wurin ɗan sanda ko ɗan tsaro da yake su ne aka fi aiki da confirmation ko ko wala ba kamar shi wannan abin mu ya dame mu ya cura tuwa kwariya sosai saboda in ba ka yankali da ka kashi ka ji ka fito da wani report da shi da haka na mari kashi kuma kai dan da shi da ka fito da report din credibility ka sai kaga ya samu
mutuncin ka ya samu rauni na'am
amma ni abin da na so da su yi ne kowani regional da regional communications officer na police na don to su wadannan mutane kamata an ba su credit da ya kamata yake abin da ya kamata su fadi ya kamata su fadi wanda bai kamata su fadi ba a hana su fadi to an yi haka in ka je wurin ɗan sanda sai a director ka je wurin communications officer mu na rigiji ko na district ke lokacin shi ya bari mu ba mu samu labarai kan da ya kamata amma wannan abin da aka zo da shi ya yi gyara kuma ya yi fata da dama
madalla mala alis ina godiya kware da gaske bari zo kan bako da abdullah shamunu bako muna da kusan sati biyu a kada qur'ana fitar da shugaban kasa tare da wakilai na majalisar dokoki na kasar Ghana kai a gaggauce a matsayin mu na ɗan jarida wani gudunmuwa ya kamata mu bayar domin tabbatar da cewa an samu sahihin zabe na farko kenan sa'an nan na biyu kuma ya kasance ba ji wani mugun magana ba
to na farko a matsayin mu na ɗan jarida ya kamata mu san cewa aikin mu da kamar muhimmanci muka iya a kurce-kurcen mu a wasu jawaban mu a wasu rahotannin da muke fitarwa sha iya ta zaune tsaye da na farko kenan mu tabbatar da sai hanji da kuma ingancin sakamakon zabe ka ba mu tar mu fitar zuwa ga ilahir mu a sauraron mu ko kallon mu mu tabbatar da cewar mun yi adalci a wajen hulɗa da ɗan siyasa yadda za ka hulɗa da jam'iyyar NPD ka tabbatar haka za ka hulɗa da jam'iyyar NDP ko da ma yiwa ba ka ra'ayi da daga cikin su kuma tabbatar da cewa mun isar da sakon zaman lafiya mun isar da sakon kaunar juna da son juna da kishin kasa
a duk lokacin da muke isar da aiki na wannan zabe.
Masha Allah Abdullahi Shamun ba kuna gode bari zo kan Malam Anas gaba dai a karshe kenan. Malam Anas, akwai labarin kariya da ake yadawa a shafukan sada zumunta da muhawara sa'annan kuma a wasu gidaje na radio da television da dai sauransu. Yau da kullun kana iya kana labari ko kana aiwatar da shiri gaba dai sai wani ya kira in ka bude layi sai kaga me shi ya faɗi wani magana da yake ba hakan ba. Me kake gani ya kamata jama'a waɗanda suke tuntuban mu a waya akan gidajen radio, gidajen television koko suke bada nasu ra'ayi a duk lokacin da muka buga wani labari akan shafin sada da zumunta zaka gaya musu domin tabbatar da cewa su ma sun bada nasu gudunmawa domin ganin an samu zaɓe mai cike da inganci ba tare da wata matsala ko tangarɗa ba.
To wannan labari abu ne kusan yana da damuwa sosai saboda in ka jijiyi kasashe da dama da zaɓe ko kuwa siyasa ya kawo tashin hankali sai ka samu irin waɗannan ababen su ne ababen da ya faru. Bari in ba da misali kan zaɓen da aka yi 2020 kuma manta ba ƴan sanda sun yi wani sama daga harbe da yake mutane bisa da farari kansu cikin garin Katsina da muke. Daga sama din ya kawo waɗannan ababen shi ne kira da ake yi kan rediyo musamman ana inside mutane abu kaza da ake yi in ba kun fita kun je kun kare wurin ba za a ce wani sama gano kowa da makamin shi ga akwai maganganu da daman da kuka ji daga baya cewa an yi jere-jeren su kan da amin rigid su da yake gwanna ba da nasa abin da ya kawo tashin hankalin da aka ana kada mu bari platform da ko kuwa dandali da zama wani ne da ake in ma za a yada abin da zai kawo tashin hankali zama da gudun ba zai ciki. Ana ba haka su kan social media Facebook da ke yanzu a aikin jarida kusan kowa na zama dan jarida kai da yin yana da amin phone ne ko kuwa yana da account na social media zai yi shi ma ya zama da amin freelance jarida kuna ababen da ya yi da dama to waɗannan ababen ya kamata ɗan sanda kuma su ake wayan su yanzu da zai bishe kowa zai yi zuwa wani ababe kan wannan da tuni dana ya ce wannan account tana ya ce individual a tsayin da za a bi an zuwa wani ababe da yake misinformation ne ko disinformation ne da yake bai dace ba. Ana za a bi a yi a chat da na ababe ne so a mean immediate a low level kan da za a yi a kare waɗannan ababe from happening because the more ake yadawa yawa na gani shi kowane information ya fi kan social media ne kan radio ne kan television ne inda ya gani an yada kai to gaskiya ne ya kamata muna kare waɗannan ababe kan da za a yi mu kiyaye kanmu saboda irin labari na tashin kala.
Mahdalla Malam Anas Habib Anas kenan daga gidan television na multimedia tare da Abdullahi Shamun Baku na Ikra FM daga Accra babban birnin kasan Ghana muna yi muku dukkaninku baki daya godiya sosai da kuka samu dama muka tattauna akan wannan batu. To da ma masu sauraro duka kenan sunana Hamza Adam na yi muku kowane ɗaya daga cikin ku fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Kafar watsa labaran Japan Kyodo yau Lahadi ta ruwaito cewa Iran tana shirin tattaunawa da wasu manyan kasashen Turai uku akan shirinta na samar da nuclear wanda za a yi a ranar 29 a Geneva. Kwanaki bayan da hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke bibiyar al'amuran makamashi ta cimma matsayar da ta bayyana rashin amincewarta da shirin bayi Tehran. Isra'ila ta ce an gano gawar wani malamin addinin Yahudu na Moldova da ya bace a hadaddiyar daular Larabawa. Sanarwar da ta fito daga ofishin firministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Lahadi ta ce an kashe Viko Ganne tare da ayyana al'amarin da mummunan kisar kiyayya mai ban tsoro. Zababban shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana Scott Turner a matsayin wanda zai jagoranci sashen mahalli da cigaban birane. Turner tsohon dan wasan NFL ne da ya yi jagoranci a fadar White House a kwamitin samar da ayyuka da zuba jari a birni da birane da karkara a wa'adin mulkin Trump na farko. Wata majiyar tsaro da kafar watsa labaran cikin gidan Jordan ta ce wani dan bindiga ya mutu sannan wasu 'yan sandan Jordan sun yi rauni bayan wani harbi da aka yi a daura da ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin Amman da sanyin safiyar yau Lahadi.
So jama'a masu sauraro da haka muka sa ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tare da rafi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya daidai da ƙarfi 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Aisha Ma'azu da take ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa Mainan Dudu da ta bada umarni ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.